إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة قوى مدينة ناريه كرا دبو ديا دلي هؤلاء أربعين دبيو وانده يزو دي دي دا تلاتين دين يقو دين يو daya ga watan 5 a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyetti dake nan cikin fadar jihar Gombe a unguwar Bolari a kuma muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida mun kwana a aya ta 45 zamu tashi kan number aya ta 46 insha Allah alrama mai Allah yace
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
الله سبحانه وتعالى يتوقفين على آثارهم سنمك بير أباينسو سوسو أيسوني أنبا واندسكتو نبني إسرائيل bayan da suka shude su annabi Musa su annabi Harun da sauran annabawan da Allah madaukakin sarki yayi na banu Isra'il bayan sun muce Allah ce sai muka biyar a bayan su bi Isa ibn Maryama da annabi Isa dan Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi annabi Isa da yazo yana mai gaskatawa da abin da ya gabace shi na littafi min at-taurati na da at-taura da Allah ya soke wa annabi Isa wa atainahu al-injil shi kuma sai muka bashi injila wanda a yanzu suke kiran sa bible fihi hudan a cikin wannan injila din a zamanin nasa da kuma lokacin nasa akwai shari'a wa nurun akwai kuma haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura kuma wannan littafi na injila yana gaskata wanda ya gabace shi na at-taura wannan shine dabi'ar duk wani annabi duk annabin da yazo to zaki ga yana karfafa da kuma gaskata wanda ya gabace shi haka littafin sa zaki ga yana karfafa da kuma gaskata littafin da ya gabata kafin shi yazo shi Allah ya ce wa hudan akwai shari'a a cikin injila wa mau'izatan da kuma wa'azi lil muttaqin amma ga wanda suke da tsoron Allah Allah ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah masu injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar musu kada su fandarewa abin da Allah ya sauke musu fihi a cikin sa Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkanin mutumin da bai yi hukunci da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ba fa ulaika humul fasiquna irin waɗannan sune fasikan mutane waɗanda ba sa bin Allah mun yi bayani dangane da waɗannan ayoyi guda uku kuma za mu ƙara bayani a takaice a yanzu cewa da Allah yayi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun akwai maganganun malamai guda kusan uku akan su abu na farko wasu malamai suka ce waɗannan ayoyi an sauke su ne akan yahudu dan haka da su ake magana kai tsaye to amma a ka'ida malamai suka ce al-ibratu bi umumil lafzi la al-ibratu bi umumil ma'ana wato idan an zo an ce ga abin da Allah ya ce to lafazin ake kalla me Allah yake nufi da wannan magana shin wata doka ne Allah ya sanya ba wai ana nufin suwana ne ko suwana ba tunda wannan ayoyin a cikin alqur'ani suka zo kuma sannan Allah yana magana ne dangane da ayi hukunci da littafin sa shi yasa lokacin da wata daga cikin sahabbai ta kariya wa wata daga cikin sahabbai haƙuri danginta sai suka zo suka ce su a biya su ko a kariya wa wannan matar haƙuri to akwai wani sahabin annabi Muhammad ana ce masa Anas ibn Nadr sai ya ce ya rasulullahi yanzu matan nan dan ta kariya waccan haƙuri ita ma kariya mata za a yi sai manzon Allah ya ce ƙwarai da gaske sai ya ce wallahi la tukfaru ruba'iyyatuha ya rasulullah na rantsi da Allah ba za a kariya mata haƙuri ba fa qala sai manzon Allah ya ce wa Anas ya Anasu kitabullahi alqisas abinda Allah ya faɗa a cikin littafin sa shine kisasi ma'ana wanda ya kariya wa wani haƙuri a kariya masa wanda ya balle wa wani kafa a balle masa sai Anas ya sake cewa ba za a kariya mata haƙuri ba ya rasulullah manzo Allah ya sake cewa ya Anas kitabullahi alqisas abinda Allah ya ce a littafi hine ayi kisasi ya faɗa daga ƙarshe dangin wannan mata da aka kariya wa haƙuri sai suka zo suka ce ya rasulullahi min yafi a kariya mata haƙuri din a biya mu diya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna minan nasi daga cikin mutane akwai wanda law aqsama ala llahi la abarrahu idan yayi rantsuwa cewa Allah ba zai yi kaza ba ko ba za a yi kaza ba sai Allah ya barrantar da shi Anas ibn Nadr yayi ta rantsuwa akan ba za a karya matan nan haƙuri ba to dan Allah ya tabbatar da wannan rantsuwa ta sai kubutar da shi sai lallahi zuciyar waɗancan suka zo suka ce a fasa maganar karya mata haƙorin a biya su diya amma ba dan haka ba duk abin da zai faɗa manzon Allah ba zai ƙetare hukuncin Allah ba to sai malamin suka ce tunda manzon Allah ya ce kitabullahi alqisas wannan ya nuna shari'ar ba a iyakan yahudu take ba hatta mu musulmi shari'ar ta kama an gane maganar da ke ku saboda annabi ya ce kitabullahi alqisas abin da ya zo a cikin littafin Allah shi ne a yi kisasi to da wannan ne malamai suke cewa waɗanda suka ce da yahudu ake sun kalli farkon wannan ayoyin ne tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara magana akan yahudu har zuwa nan don haka he suke kallon to tunda Allah yana magana ne akan yahudawa har zuwa nan to duk waɗannan maganganun sun shafi yahudawa ne amma idan mun kalli yadda manzo Allah ya nuna kitabullahi alqisas wannan ya nuna duk abin da aka faɗa akan waɗannan dokoki ya shafe mu gabaki ɗaya to abu na biyu malamai suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna suka ce duk wanda ya san haƙiƙanin menene ƙur'ani ya kuma san haƙiƙanin shari'ar manzon Allah ya san cewa duk inda aka ce al-kufru to yana da ƙaramin kafirci da kuma menene babban kafirci ƙaramin kafirci ko babban kafirci shine kafircewa Allah subhanahu wata'ala ƙaramin kafirci kuma shine yin wani abu na laifi wanda yake ɗaukar ma'anar saɓon Allah amma bai kai ga kafirci ba to a nan ana magana ne akan ƙaramin kafirci shine Abdullahi ɗan Abbas da wasu daga cikin sahabbai da suka karanta wannan ayar he suka ce kufurun duna kufurin kafircin da bai kai kafirci ba ma'ana kafircin da bai fitar da mutum a cikin millar addinin musulunci ba to haka idan ka zo ka dauki wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimu zalunci shi ma akwai wanda yake babba akwai wanda yake karami babban zalunci shine zaluncin da ya fitar da mutum daga musulunci wanda yake daukar shi ma ma'ana ta kafirci akwai kuma karamin zalunci wanda bai kai wancan babban ba to kaga wannan shi ma yana nufin me yana nufin karamin zalunci shi ma yace shi yasa sahabbai suka ce zulmun ne duna zulmin ka zaluncin da bai kai babban ba dan karamin zalunci to haka in ka dauki fasikanci shi ma yana da babban sa yana da karamin sa akwai fasikancin da yake fitar da mutum daga addinin Allah haka kuma akwai fasikancin da yake daukar ma'anar fasikanci karami to shi ma shi ake nufi anan to sai malamin suka sake cewa abu na biyu ko na uku duk mutumin da yake kallon yi wa mutane hukunci da abin da yazo a Qur'ani ko yazo a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bai dace da zamani ba bai dace da rayuwar musulmi ba har ma yana ganin kamar tauya haƙƙi ne idan aka yi wa mutum hukunci da littafin Allah to wannan mutumin ya zama kafiri kai tsaye ya fita a musulunci domin ya raina littafin Allah ya kuma raina hukuncin Allah amma mutumin da yake ganin hukunci da littafin Allah da abin da yazo a shari'ar manzon Allah shine hukuncin da ya dace da duk musulmi amma gajiyawa irin ta dan adam ko kuma tsintar kansa a cikin yanayi wanda ba zai iya zartar da hakan ba yasa ba yadda ya iya ba zai yuye hakan ba amma a zuciyarsa yana kudurta cewa lalle ana yanke hukunci ne da littafin Allah to wannan mutumin wato bai zama kafiri ba amma dai ana iya daukar sa a matsayin fasiki ko kuma azzalimi shine fa'idar da yasa Allah ya kawo cewa humul kafiruna humul zalimuna humul fasiquna dan haka dai a takaice waɗannan sune bayanai dangane da hukuncin wannan ayoyi ashe kenan ba kai tsaye ake daukar hukunci na kafirci a dorawa wanda bai yi hukunci da littafin Allah ba sai idan ya samu damar yin hakan bai yi ba ko kuma a zuciyarsa bai yarda wannan hukuncin shine abin da Allah madaukakin sarki ke hukuntawa ba to a daidai wannan lokaci ne yake iya zama kafiri ko yake iya zama azzalimi babba ko yake iya zama fasiki wanda yake babban fasiki Allah ya firiyar da mu dan haka dai ubangiji madaukakin sarki yace lalle mun biyar a bayan su waɗannan annabawa da muka jero da Isa dan Maryam sannan shi Isa dan Maryam din nan yana gaskata abin da ya gabace shi na At-Taura sannan kuma mun ba shi Injila wanda a cikin ta akwai shiriya a cikin ta akwai haske da yake haskakawa mutane daga duhun jahilci da duhun kafirci zuwa duhun abin hasken musulunci da ainihin wato tauhidi da aqida ingantatta lima baina yadayhi musaddiqan wa musaddiqan lima baina yadayhi kuma yana gaskata din littafin da yazo a gaba gare shi na daga At-Taura kuma shiriya ne sannan wa'azi ne ga wanda suke masu ainihin wato tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu kamar yadda ne mana magana jiya cewa akwai wasu al'amura guda uku da na fahimta cikin shi tafsirin mu na bana sai naga cewa ya dace mu tattauna akan su domin samar da wata mahanga dangane da abin da ya kamata mu fahimta a matsayin mu na musulmi wannan tafsiri na mata ne kuma shi yasa galibi maganganunmu muke fuskantar da su zuwa ga abubuwan da suka shafi hukuncen mu'amala da zamantakewa irin na ainihin wato mata din ba dan komai ba sai dan saboda ƙara inganta rayuwarsu ta tauhidi da aqida rayuwarsu ta addini rayuwarsu ta mu'amalar zamantakewa rayuwarsu ta abin da ya shafi mu'amala da ƙawaye ko abokan zama da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan to muna samun tambayoyi da bukatun addu'o'i akan gabobi da yawa daga ciki akwai gaba da ake yawan magana dangane da yawan wato matsaloli na auratayya da irin yadda abubuwan suke kasancewa to sai muka ga akwai bukatar mu dan ja hankalin ku da mu baki daya dangane da wannan ibada wacce take mai girma. Ita dai ibada ta aure ibada ce wacce take mai muhimmanci a rayuwar ainihin wato musulmi, wanda Allah madaukakin sarki ya nuna ma aure aya ce daga cikin ayoyinsa. Alaramma Allah ya ce wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah yace wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyinsa, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, da Allah ya halicci matanku da mazajanku daga jinsin halitta irinku don ku samu nutsuwa da su. Allah yace inna fi dhalika la ayatin, lalle a cikin haka akwai ayoyi li qaumin yatafakkaruna, amma ga masu tunani da sanin ya kamata. Allah madaukakin sarki dan ya nuna mana muhimmancin aure sai ya nuna mana kan cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna
tum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
يتي وإن خفتم إذا كنت تصورا ألا تقصدوا في اليتامى بذاك إيين آدلتي ومرايوبا ألا تفنكهوا ما طاب لكم من النساء to ku aura abin da ya muku dadi ya muku soyayya daga cikin mata, mathna ko dai bibbiyu wa thulatha ko mata uku wa ruba ko mata hurhudu. Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum, in kuna ganin ba za ku iya yin adalci ba to ku auri kwaya daya ko ma ku hakura da abin da damar muku ta mallaka muku daga cikin bayi ko ku yangi. Allah ce zalika adna, wannan shi yafi kusa. Allah ta'ulu, cewa ba za ku karkace daga tafarkin adalci ku yi zalunci ba. Kuma Allah madaukakin sarki ya ja hankalin maza yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i,
walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
يتي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بذاكو إيا آدلتي سكان ما تنكو بكودا كنسو حكا ولو حرستم كودا كن بكاتين حكا. أما الله يتي فلا تميلوا كل الميل كركو كركتا قبادين كركتا فتذروها كالمعلقة سيكو برقير كمالا تييلي قدبا من سكاتا. Wannan duka ayoyi ne da Allah yake magana akan yadda ya kamata mu mu'amalanci junanmu tsakanin maza da mata dangane da harka ta auratayya, da irin yadda falalar auren yake, da irin dokokin da Allah ke gindayawa a ainihin wato kansa. Sannan saboda Allah ya nuna mana auren da yana da muhimmanci, sai ya nuna mana koda a ce talakawa ne to kar su kyamaci auren da ƴaƴansu saboda tsoron talauci. Saboda Allah madaukakin sarki ya ce lalle wannan talaucin in ya ga dama zai iya gusar da shi cikin kankanin lokaci. Subhanahu wa ta'ala ya nuna kan cewa rashi ko babu ko rashin walwala baya hana mutum yayi aure ko baya hana a aurar da mace. Allah ya ce wa ankihul ayama minkum,
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwagwaran da ke cikin ku wasalihin da mutanen kirki min ibadikum wa ima'ikum daga cikin waɗanda suke bayi ne da kuma yantattu duk ku aurar da su kar ku bar ko ɗaya ta dinga yawo tana gantala akan titi haka Allah madaukakin sarki umarni kai tsaye wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum sai ya ce in yakunu fuqara idan kuna kallon talakawa ne su mazajen ko su matan yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga cikin falalarsa inna Allah domin shi Allah wasi'un yalwatacce ne alimun kuma masani ne duka waɗannan maganganu da waɗannan dunkulallun fassarori da muka yi wanda ba fashin baki akai ba tafsiri iya kalmomin muka fassara ga duk wanda yake da tunani da hankali idan ya kai hankali zuwa ga abin da Allah ke magana akai ya nuna Allah ya nuna mana muhimmancin rayuwar auratayya tafi sama da rayuwar gantali da yawo a waje na farko dai a bangaren rayuwa mutuncin ki ya tsaru darajar ki ta tsaru kimar ki ta tsaru alfarmar gidan ku ta daukaku a daidai lokacin da ya zama kina matsayin matar aure a gidan aure wannan a rayuwa kenan abu na biyu shine kwanciyar hankali ta kare gare ki a matsayinki na matar aure wallahi duk yanda kike jin yanzu ba kwa samun jituwa da fahimtar juna da mijinki kuna samun matsaloli wallahi tallahi kin fi wacce take yawo a waje sau 100 sau 1000 sau miliyan 1 duk yanda kike jin kina da matsaloli kina da damuwoyi wallahi tallahi in kin binciki wacce take yawo haka kin fita walwala kin fita samun nutsuwa sau 100 sau 1000 sau miliyan to amma da yawa daga ciki wasu suna ganin su yanzu suna cikin bala'i suna cikin tashin hankali ba zaman lafiya tsakanin su da mazajen su da dai shauran su to duka waɗannan na daga cikin abin da ya kamata a matsayin mu na musulmai mu dinga hankalta Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mu yi aure ne dan muna da buƙatar auren a rayuwarmu domin Allah baya umartar mu da abin da zai cutar da mu kuma musulunci bai yi sakaci ba wajen a cewa a kula da mata yasa yace walahunna mithlul ladhi alaihinna
walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja
yace walahunna yana a kansu su matan mithlul ladhi alaihinna kwatan kwatin abin da aka dora musu na haƙi to su ma kuma suna da irin wannan haƙin a gurin maza sai Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja amma tare da haka kuma mazaje suna da wata daraja ta musamman a kansu to wannan yasa musulunci bai yi sakaci wajen kula da haƙoƙin mata ba hadisi ya tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa istausu bin nisa'i khairan ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku rike mata da mutunci ku rike mata da alheri sai ya ce fa innal mar'ata khuliqat min dhila domin ita mace an halicce ta ne da kashin haƙar ƙari fandaralle karkatacce bankararre yace wa inna a'waja shay'in fi dhila a'lahu mafi karkatar kashi kuma a haƙar ƙari shine wanda yake sama sai manzon Allah yace in zahabta tuqimahu kasartahu idan kace dole sai ya miƙe sai dai ka karya shi wa in taraktahu lam yazal a'waja idan kuma ka rabu da shi ba zai gushe ba a karkace yace fastausu bin nisa'i khairan ina muku wasiya da ku rike mata da alheri wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah ya nuna mana kan cewa duk yadda za a yi ka san yadda zaka ka zauna da matarka zaman lafiya ka kyautata mata gurgurdan iyawarka ka ja hankalinta wajen abin da ya shafi alheri da addini kai mata tarbiyya wacce take mai kyau duk wannan musulunci ya faɗa haka ne saboda kare haƙƙin mata da kuma kula da su yasa duk wanda kuwa ga yana cutar matar shi yana zalintar ta yana anta masifa da azaba akan ta wannan ba umarnin Allah ya bi ba umarnin manzon Allah ya bi ba sannan ke kuma a matsayinki na musulma ki sani cewa musulunci ya baki duk wata kariya da ta kamata ya baki wajen nunawa mijinki cewa ke din nan mutuniyar arziki ce kuma mace ne wanda ya kamata a bata haƙƙinta yadda ya kamata ashe kenan duk abin da kuke gani muna ciki na wahalhalu na yau da gobe da yanayin zamantakewa wanda ba shi da dadi yana da alaka da kaucewa tafarkin Allah da muka yi da kuma tsarin manzon Allah amma wallahi da zamu dawo mu bi yadda Allah ya nuna mana mu rike mata da yadda Allah ya nuna mana mu rike aure da yadda manzon Allah ya yi wa maza wasiya da matan kansu cewa kowa ya ji tsoron Allah wallahi wallahi da zamu bi wannan da ba za mu sake samun wata tangarda ko matsala a cikin harkokin mu ba to amma rashin wannan shi ya jawo duk matsaloli suke faruwa yasa cikin hadisi annabi ya nuna cewa idan ana neman zaman duniya mai dadi to a samu matar arziki yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha mabi al-hairi da dadin duniya shine mutun ya samu matar arziki ko mata ta samu mijin arziki mijin da zai saurare ki idan kin zo da damuwa zai ji menene damuwar ki idan kika yi masa laifi zai yafe miki sannan kuma zai ji kanki a lokacin da yake buƙatar taimako da agaji to idan mace ta yi sa'a ta samu irin wannan mijin wallahi ta more kuma ta samu abin da annabi ya alƙawaranta wa mata na cewa mazaje su yi musu irin waɗannan kulawa sannan a lokaci guda kuma musulunci sai ya nuna kan cewa mata su kuma su tsoron Allah su bi auren su su yi hakuri su zauna da mazajen su lafiya an samu wata ana ce mata Umamatu bintul Harith ta zo tana yi wa yarta wasiya tana gaya mata abin da ya kamata ta yi a ranar da za a kai ta gidan mijinta tana amarya ta ce ai bunayya yake yata innaki faraktil watanan ladhi minhu kharajti kin rabu da gidanku wanda a ciki kika tashi yau zaki fita ki bar gidan wa khalaftil usha ladhi fihi darajti kin rabu da dakin da anan kika rainu anan aka raine ki nasha'ati wa tara'ati wa kabirti a cikin sa kika tashi a cikin sa kika girma a cikin sa kika yi mu'amalar ki ta rayuwa har kika kai shekarun da za a aurar da ke ila wakrim lam ta'rifihi kin tafi wani gari ko wani gida ko wani matattara ko wata mazauna wanda baki taba sanin yaya mu'amalar wannan gidan ko wannan garin ko wannan mazaunar yake ba wa qarinin Allah ya hada ki zama da wani aboki lam ta'lifihi baki san yaya halinsa ko dabi'unsa suke ba fa asbaha bimilkihi iyyaki mulkan alayki sai aka wayi gari saboda ya zama mijinki yanzu shine shugabanki shine gwamnanki mata fa ba ta da gwamna da ya wuce mijinta ba ta da ciyaman da ya wuce mijinta ba ta da oga da ya wuce mijinta ba ta da yallaboi da ya wuce mijinta a ka'idar musulunci yasa lokacin da imra'atul aziz ta nemi ta fusgo rigar annabi Yusuf sai Allah ya bayyana mana kan cewa ta ainihin wato tarar da shugabanta a bakin kofa wa qad
tabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alf ya sayyidaha ladal bab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
تتي واستبق البابا الله يتي سيغا سوسنا سيري سيري أبا كيون قوفا دا إتدى النبي يوسف إتتنا بنسة كامو ششيكو مينا وقدم بتا وقدت قميصه من دبري sai ga hita ya gari gasa ta baya Allah ya ce wa alfa ya sayyida haladal baba da annabi Yusuf din da ita kawai sai suka yi kataus da shugabanta a bakin kofa waye ne shugabanta shine mijinta amma Allah sai ya kira shi da sayyid shugaba sayyida ha ashe mace in tana da hankali mijinta shugabanta ne to da Allah an tambaye ku shin shugaba kan biyayya ake masa ko saba mishi ake yi biyayya ake masa a ka'ida in an ce wani shugaba ne biyayya ake masa ba saba masa ake ba haka ne ko ba haka ba sannan a ka'idan aka ce wani shugaba ne doka yake bayarwa ba wai shi ake bawa doka ba haka ne ashe mace in tana da hankali daga wannan kalmar kadai da Allah ya faɗa dangane da matar imra'atul azizi dangane da abin da ya faru tsakaninta da annabi Yusuf daga nan za ta gane miji shugaba ne a kanta ko ba aje ko ira ba ta san cewa mijinta shugabanta ne to a ka'idar shugaba ko biyayya ake mar ba a saba mishi sannan doka ke bayarwa a guri na mulkin sa ba shi ake bawa doka ba amma yau wasu mata suna ganin cewa tsakanin su da mazajen su fa ana yin tit for tat ne 50-50 shi ya bada doka ita ma ta bada doka. Shi ya ce ga abin da yake so a yi a gidan, ita ma ta ce ga abin da take so a yi a gidan. Kuma shi ba zai sauka daga ra'ayinsa ba, ita ma ba za ta sauka ba. Abin da wasu ka ɗauka kenan. Wannan kuma a ka'ida ba haka zamantakewar ya kamata ya zama ba. Da haka sai matan nan take gaya wa ƴarta, ta ce za kin wayi gari yanzu a ƙarƙashin mulkinsa wanda ya same shi ta hanyar aurenki. Sai ta ce to fa kuni lahu amatun yakunu laki abda. Ga shawara, ki zama tamkar baiwa a cikin gidanki, mijinki bai ankara ba zai dawo ya zama bawanki. Ina ma'anar wannan? Mace ta sake wa mijinta ta kowace fuska, in ya ce ta yi ba musu, in ya hana ta ba musu, in ya buƙaci wani abu daga gurinta ba musu, duk abin da mijinta ya ce mata matuƙar bai saɓa wa shari'ar Allah ba, to ta miƙa wuya wannan abin ya yiwu ba tare da ɓata lokaci ba. To wannan shi ne mace ta maida kanta tamkar baiwa a gurin mijinta. To kun san me zai faru? Idan mace ta zama haka a gurin miji, to ita kuma duk abin da ta nema na alfarmar zamantakewa, wallahi mijin zai yi mata. In ta ce sayo min kaza, zai ce ƙaro da kaza ma, kaza ya yi miki kaɗan. Ta ƙara kuma a saya mata gaba ɗaya. In ta ce zan je guri kaza, ya ce ƙara da gidansu wancan kaza, saboda wannan gidan ya miki kaɗan, a ce ki fita shi kaɗai ki je ki dawo, na ƙara miki da guri kaza da guri kaza, ko kuma ban da guri kaza ɗin lissafo wasu gurare daban guda uku ko huɗu ki je ki tare. Idan ta ce yi min ɗinki kala ɗaya, ya ce wannan kan an baki, amma na baki damar ki ƙaro kala uku a kayi. Wannan mace za ta same shi a lokacin da ta zamanto wa mijinta tamkar baiwa. Amma don Allah bari mu tambaye ku, ta ya za a yi ga bafaje yana yi wa sarki wulakanci, in sarki ya saka shi baya yi masa abin da yake so, kuma sannan ya ce yana son kayan sarki, anya sarki zai bashi tsakani da Allah? Ba zai samu kayan sarki ba wallahi. Shi yasa za ku ga fadawan da suka iya fadanci, kai koda ba fadawa ba, duk mutumin da kika ga yana yi wa alhajinsa biyayya, in ya kwala mar kira ya rugo a guje ya zo ya zame yana alhaji, a yi haƙuri na yi jinkiri, da Allah a yi haƙuri a yafe mu. Sai ga alhajin ya yi dariya ya ce kai wane wane, akwai ka da barkwanci, je ka yi kaza ka yi kaza. Sai ya tashi da gudu sai je ya aikata. Don Allah in tambaye ku, yana samun biyan bukata a gurin alhajin nan ko ba zai samu ba? Zai samu, saboda alhajin ya riga ya gamsu cewa ya gama sallama mishi. To ku inda logic ya shiga cikin kwakwalanku, da inda kuka samu matsala shi ne, ku abinda kuka ɗauka shi ne da tsiwa da tashin hankali da cin kwalar miji da gaggaura mishi mari, da haka ne ake samun biyan bukata a gurin miji. Yes, akwai masu marin mazajensu, kuma a hakan wani abu suke nema a gurin mazajen. Ai, babu wani rayuwa da ya zama sabawa ita take sa a biya ma bukata, babu wannan rayuwar wallahi. Kai ko Allah da ya ce zai saka ma aljanna, me ya ce mai masa mu samu aljanna? Biyayya. Yanzu don Allah duk wanda ke sabawa Allah zai samu aljanna? Da ni da ke duk mun yi imani ba zai samu ba. To ta ya za a yi mace ta ce za ta sabawa miji kuma ta samu biyan bukatar miji? A ina aka taɓa yin haka a tarihi? Ba inda aka taɓa yin wannan. Ashe kenan mata da ta san me take yi kuma ta fahimci addini, ba fahimta irin ta masu molanka ba, fahimta ta Qur'ani da hadisi, fahimta ta malaman sunna, ta san cewa biyayya ke sa ta samu biyan bukata a gurin miji ba sabawa miji ba. Saboda haka wallahi ku yi hankali dangane da irin yanda kuka ɗauki mazaje, da yadda kuka ɗauki aure. Kaga mata malam wai ta yi fushi da mijinta, ta kai wata guda ba ta masa magana. Kaga mata malam miji ya ce mata zo ki yi kaza, ba za ta yi ba. Ya bata shawara cewa ta bar kaza, ba za ta bari ba. Ya hana ta abu ta aikata, ya sa ta kuma ta ƙi, kuma a lokacin take buƙatar duk abin da take buƙata a gurin miji. Don haka wannan mata take gaya wa ƴarta cewa wallahi in kin zama masa tamkar baiwa, kika sake jikinki da hidimar gida, kina ta kula da iyalansa, kina ta ɗawainiya a kan yadda za ki inganta rayuwarsa, to bai ankara ba, shi ma zai zama miki kamar bawa. Shi ne ko menene? Ai, shi yasa za ku ga wasu matan ko wasu mazajen sai ma a dinga zargin wai matansu sun shanye su. Babu wani shanyewa, ba wani shanyewa, kawai suna samun abin da suke so ne a gurin matan, don haka suke musu abin da suka ga dama. ko suke musu abin da suke so. Amma idan ke kika dauki tsiwa da hayaniya, na farko dai ba za ki ji dadin zaman gidan ba, na biyu kuma bukatun ki ba za su biya ba. Kin ga an yi batan batakankan. Allah ya kiyaye. Da haka yake take ce mata wahfizilahu a ashara a khisalan ashar ta kullaki zuhura. Ki kiyaye masa abubuwa guda goma, to za ki sami ingantattuwar rayuwa. Wallahi kowace mata ta kasa kunne ta ji waɗannan abubuwan guda goma. Rashin waɗannan abubuwan guda goma su ne suka haifar da matsala tsakaninku da mazajenku. Ki kasa kunne da kyau. Wannan mace ne ‘yar uwarki take ba wa ‘yarta shawarar yadda za ta zauna da mijinta, sannan kuma take mata nasiha a kan yadda za ta shawo kansa, ta riƙe shi gam ba tare da wata matsala ba. Sai ta ba ta shawarwarin abubuwa guda goma, wanda waɗannan abubuwan su ne sirrin zaman gidan miji, sirrin yadda ake kama kan miji har da kafafun shi. Allah, abu na farko da na biyu da na uku, ta ce na farko dai falhudu'u lahu bil qana'a, ki zama mai kankan da kai ga miji, ki zama mai wadatuwa da abin da miji ya baki. Alhudu, kankan da kai. Ko Allah yana so mu kaskantar da kanmu gare shi, haka ne? Musulunci so yake mu kankan da kai gare shi. Sarki yana so fadawansa su kankan da kai. To haka kuma miji yana so ya ga mata tana da kankan da kai. To wata za ta ce, to meye kankan da kai mallam? In dinga sun koyar da kai na a gaban miji na, ko kuma menene? A'a. Abinda ake nufi da kankan da kai, ta iya yiwuwa mijinki yazo yana magana, to idan kina da kankan da kai lokacin da mijinki yake magana, ba kya shiga cikin maganar shi, sai ki kasa kunne ya gama duk maganar da zai yi. Laifi kika yazo yana miki nasiha, ko yana miki fada, ko yana nuna abinda aka yi masa ba a kyauta ba, to daga cikin abinda ke tunzura namiji shine mata ta yi masa ba daidai ba, yazo yana jan hankalinta akan abin, amma ta dinga interaction da shi. Ma'ana yana fada tana fada, yana fada tana fada. To idan miji ne mai fusata, yana da saurin fushi, yana da zuciya, wallahi yanzu zai yanke miki hukunci. Saboda haka daga cikin ma'anar kankan da kai shine sauraron miji a lokacin da yazo yana tattaunawa da ke, ki shiru ki saurare shi. Idan kin san kin yi laifi, to kar ki fara maganganun da suke nuna kina kare kanki. Kar ki fara abinda zaki farko daga ya gama sauka, sai ki ce to baban wani, don Allah ayi hakuri, don Allah ina roƙonka waɗannan abubuwan da duk suka faru, don Allah ka yi hakuri ka yafe mu. Wallahi ban san cewa abubuwan nan sun bata maka rai har haka ba, sai yanzu da ka zo kana magana na fahimci a hiranka ya baci. Ka san tun da Allah ya hada ni da kai zuwa yau, ba mu taɓa samun sabanin da ya kai wannan girma ba. Da haka tun da Allah ya jarrabe mu wannan abin ya faru, don Allah ka yafe mu, don Allah ka yi hakuri. Ki tabbata zuciyarsa ta sauka. Sannan ki lura mazaje sun kasu kashi kashi. Akwai wanda daga kin bashi hakuri yanzu zai ce shikenan ya wuce. Allah ya kiyaye gaba. Haka ne? Akwai kuma wanda wallahi tallahi illa ma dumta alaihi qa'ima. Sai kin tsayi da gaske. Yanzu da safa kin bashi hakuri, ya fita a fusace. Ya dawo da rana ki ƙara bashi hakuri, ya fita a fusace. Ya dawo da daddare ki bashi hakuri, ya fita a fusace. Jiya kin bashi hakuri, ya fita a fusace. Yau ma kin bashi hakuri, ya fita a fusace. Sai kin tsaya da gaske kwana ɗaya, biyu, uku, wallahi wani sai yayi sati a fusace kafin ya sauko. To kar ki gajiya, haka Allah ya baki shi kuma haka zaki rike abinki. Domin akwai mata da suke da gaggawa, idan ta ba miji, mu dinnan da muke kisa-kisan aure muna ganin matsaloli da yawa, ana zuwa mana da kisa-kisai muna ganin matsaloli da yawa. Ita wai so take yanzu ta yi laifi, yanzu za a hakura a yafe mata. Kai wata ma so take wai mijin ya yi dariya a yanzu, har kan tana cewa yanzu wani idan ka hakura ba za ka dan yi dari. A'a, ki bar shi yanzu, wata wuta ce ke ruruwa a cikin cikinsa. Bar ma maganar ba da hakurin, yi kokari ki fara wasu ayyukan da shi zai sa ya yi dariya din. Kin ba da hakuri, kin yi nadama, kin nuna kuskurenki, har kin dan yi kukan ƙarya, kin zubar da hawaye, kin ga har yanzu bai sauka ba, to bar maganan ma ba da hakurin, ci gaba da yin wasu ayyuka. Me za a kawo maka ne? Shiru, bai ce komai ba. sai ki je ki dauko masa wani abin da yake tsammani shi yake bukata. Kin ga bai kula ki ba, sai ki ƙara komawa da sauri sai ki dauko wani abu. Kin ga bai kula ba, sai ki ƙara komawa da sauri ki dauko wani abu. Yazo zai shiga ban daki maza-maza ki dau buta raka shi. Ya fito daga ban daki daga wanka maza-maza shiga drawer ki dauko kayan da zai saka. In kin ga ya banzatar da wannan ya nuna baya so tunda kin bata masa re, je ki dauko wasu. Wallahi tallahi in mace bata zama haka ga mijinta ba, wallahi ba za ta ji dadin miji ba. Galibi girman kan tsiya yana damun ku. Namiji yana miki hidima, yana miki duk abin da ya kamata, amma a ce wai baki da lokacin da zaki rarrashe shi a lokacin da ransa ya baci. Baki da kankan da kai ga miji, kuma so kike yi dole abin da kike so ya miki. Ba zai taba yiwuwa ba. Saboda haka mata dole ku ji tsoron Allah. Matsalolin da kuke fama da su na zamantakewar aure da kuke ta complain, wallahi da yawancin su daga gurin ku ne. Ai mace Allah ya bata duk wani abin da ya kamata ta ja hankalin miji, ta hana shi ma duk wani abin da ya kamata hana shi, kuma dole sai hannu. Idan kika kalli tsakanin namiji da mace, don Allah wa yafi bukatar wani wajen mu'amala? Namiji yafi bukatar ya mace wajen mu'amala. Wane ne wanda yafi kai hankalinsa zuwa ga dan uwansa wajen mu'amala? Namiji yafi kai hankalinsa zuwa ga mace wajen mu'amala. To ke da Allah ya sa kika samu wannan ragamar, Allah ya dan fara mu'amalar namiji da ke, aike kin samu lagun shi yanda ya kamata ki rike shi. Saboda haka dariya, murmushi, fara'a, yinayi, bari na bari, kokarin bada hakuri in an yi laifi, kokarin gayyato abin da zai sa shi farin ciki da murmushi da fara'a a cikin gida, waɗannan su ne abubuwan da zaki amfani da su wajen kalmaso shi, ki tankwaro shi, ki mulkuno shi ya zamanto a ƙarƙashinki da kuma ƙarƙashin gudanarwarki da ikonki. To amma sai kika yi wasa da damarki, ba kya yin abin da ya kamata, ba kya yin abin da ya dace. Duk abin da ya kamata ki wajen nuna masa abin da ya kamata da ya ja hankalinsa ba za ki yi ba, kuma so kike dole sai kun zauna da lafiya, wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Abu na biyu ta ce wa husnu sam'i lahu, da kyakkyawan sauraro zuwa gare shi. Ki kankan da kai. Abu na biyu ki zama mai kyakkyawan sauraro. Me ke kyakkyawan sauraro? Shine lokacin da mijinki yazo yana baki umarni, akwai matan da ba su da kan gado, mijin zai kwala mata kira ya ce dauko min kaza, wallahi sai ta tafi ta je ta dauko wani abu daban. Tana kawai ya ce kya, amma ke wance baki ji abin da nace bane? Lokacin da mijinki yake magana, ki tsaya ki tsam da kunnenki, ki ji wannan kalmomi ne ke shiga cikin kunnenki, me yake fitowa a bakin shi? Kun zo za ku yi magana akan abinci, ya ce a girka min kaza da kaza, abu kaza din nan kar yayi kaza, taliya nake so amma a sa albasa da yawa, ayi waye ayi waye, kar ta jagule ta dandan kare kamar tuwo, ina so ayi ta ruwa ruwa kar ta kaza. Ki tsaya tsam da rai ki fahimci me yake bukata. Idan baki gane ba, ki kara tambaya, ni kace taliyan nan ma ya za a yi ta? Okay, baki fahimta bane, eh ce miki ne ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza. Amma wallahi sai kaga miji ya gama karantawa matarsa me yake bukata, sai ya tafi, sai ta zo ta aiwatar da abin da shattana baina musharrikin wa mugarribin, tsakanin abin da ya bata na umarni da abin da ta yi gaba daya ma ba su hada layi ba. Shine ba ta da kan gado, hankalinta kwata-kwata a lokacin da yake mata magana, ba a jikinta yake ba, ba a kan maganar da yake faɗa yake ba, don haka ba ta sama san me ya gaya mata ba. Sai ta ya tafi, sai ta zo ta aiwatar da wasu abubuwan da ba haka suke ba. Da haka sai ya dawo ransa a ɓace, ya ta bala'i ya yi ta masifa, sannan ya zamto kin fahimci menene mijinki ke bukata a cikin gidanki. Akwai mijin da ya tsani ya zo ya ga tsakar gida da ƙura da shara ba a share ba. To in kin kula da wannan, shi ma daga cikin husnul sam'i lahu, kyakkyawan sauraron miji, sai ki zamanto ma'abociyar shara akan lokaci. Akwai mijin da yana farkawa daga bacci, abin da yake bukata shine a kai masa ruwan wanka, ya wanka ya dawo ya karya, yana so ya samu abinci ready, baya son bata lokaci. Wannan yana daga cikin husnul sam'i lahu, kyakkyawan fahimtar miji, ki san ya yake bukata. Akwai mijin da baya son yawan surutu, baya son yawan hira, in aka yi magana ɗaya biyu uku ya isa sai kuma ayi wani abu daban, yana daga cikin husnul sam'i lahu, kyakkyawan fahimtar miji da sauraron sa. Akwai wanda zaki ga yana da choice na abinci, yau yace a girka mar kaza, gobe yace a girka mar kaza, da rana yace kaza, in an juma yace kaza. Wallahi in kin samu miji yana da irin wannan, he kin tsaya kin hankali kin kula da shi. In ba haka ba za ku dinga samun sabani. Amma akwai mijin da ya zamanto multipurpose ne shi, multipurpose. Ko me aka anta yau kawai zai watsa? Kawai ba ruwansa shi, inda rana aka yi kaza, kawai bukatar sa an gama eh to a zuba mar. Ba shi da matsala. Akwai miji dan test yana da san yaji abinci yayi rambada dau, ke kuma kin zama wata tumuska geran buta, baki je kika iya ba. Dan haka daga yazo kallon abincin kawai, daga kallo zai ga an karar da ki yare na abin da kika girka, yana kallon abincin kawai, zaki ga yana masa kallon hadirin kaji, alamun bai burge shi ba. To yana sakawa a baki kuma, to anan ne zaki gane hakikanin bai burge yayya masa fuska hakan nan, alamun abincin bai masa dadi ba. To wani zai iya hakuri ma ba zai yi magana ba, amma wani sai ya ce ni kam kanwa kika zuba a cikin abincin nan, ko me ya faru ne? Ya miki magana da zata nuna alamun abun bai burge shi ba. Akwai kuma wallahi wanda ko bai yi dadi ba, ba zai yi magana ba, zai yi shiru kuma zai ci abincin a haka, kuma ba zai ce miki uffan ba. To ke kan wace irin gauraka ce da baki tsaya kika kiwaci yaya mijinki yake ba tsakaninki da Allah? Dole ne ki tsaya ki fahimci wannan irin kala ke Allah ya baki, kuma yadda ya bakin nan karki kai hankalinki zuwa ga na kawarki, ba ruwanki da shi. Wannan din da Allah ya hada ku, kaddara Allah ya sa shi ne mijinki, wallahi haka zaki hakuri da hiki san yadda zaki biyar da shi, dan ba za a canja shi ba. In ku kika ce zaki canja, baki san kuma hannun wa zaki kara fadawa ba. Saboda haka ki tsaya ki nutsu, ki hankali ki fahimci ya yake so, ya ake bukata, me ake bukata. To wannan shi zai sa ku zauna lafiya da shi. Amma wallahi in ba haka ba, to zaki samu matsala. Abu na uku wanda akan sa zan tsaya sai gobe mu kara a gaba, shine malam yace wa ta'a, ki zamanto mai masa da'a. Da'a in yace ayi kawai shikenan, in yace kar ayi, wallahi tallahi ko babanki ne yace ayi, in mijinki yace kar ayi ki hakura. Domin zaki iya zama da mijinki, ba zaki iya zama da babanki ba. Ko kuma babankun nan ai yana son ki, yana kaunar ki, amma ya ci kuiku, ya ki ya kulle a buhu, ya aiko wa mijinki ke, ashe kenan komawa gurin babanki. Ko to ci baya ne a gurinki, ba ci gaba bane ba. Wani daga cikin magabata ya aurar da yashi shekara ta 18 a cikin gidan mijinta, ba su taba samun sabani ba, sai rana daya suka samu sabani. Sai ga ta tazo, yaje ana kwankwasa gida, sai yazo ya tsaya yace waye ne? Tace wance ne. Sai bude kofa yace me ya kawo ki? Ziyara kika zo mana kamar yadda kika saba, ko kuma wani abu ne ya faru? Tace mun samu sabani. Yace kun samu sabani da wa? Tace da mijina. Yace okay, kin samu sabani da mijinki, ni kuma kin zo mu daidaita? Tace a'udhu billahi hababa ba. Yace a faɗa mu, kin samu sabani da shi, ni kin zo ne mu daidaita? Tace baba ba haka bane. Yace to wallahi barin faɗa miki, in dai kin samu sabani da mijinki yau, to ni tun shekaran jiya kika samu sabani da ni. Ma'ana kafin ki samu sabani da ni, ni kin riga kin samu sabani ma da ni. Saboda haka kin ga wannan gidan? Tace eh. Yace na rantse miki da Allah ci baya ne, yanzu ki higo gidan nan ki zauna, me zaki mu? Yace ko ki bace min da gani, ko in gaggaura miki mari a kofar gidan nan wallahi. Haka ta tattara ta koma, ta je ta bawa mijin hakuri, ta nemi sulhu da shi, kuma suka ci gaba da zama. Da yawa yanzu iyaye ba sa wannan. Idan ta zo tana kuka, haba ƴan lele, me ya same ki? Yanzu wannan munafiki tsinannan bawa, mu ɗauki ƴa mu bashi. Ana shafa kanta, ana rarrashinta, ana dafa kafadunta, ana cewa ya haƙuri ƴan lele. Shikenan sai ta nemi guri ta zauna. Ke kina ganin gata kika yi mata, amma kin cuce ta. Ita tana ganin an mata gata, amma bata sani ba an cutar da ita. Cutarwa ne, na rantse muku da Allah. Yarinya ta kawo kuka a ainihin wato rarrashe ta, a ce zauna, wallahi tallahi cutar da ita aka yi. Gata na hakika shine a ce koma gidan mijinki, ki ne ki nemi sulhu da shi, ku zauna lafiya. In ya so, idan an bi diddigi an ga cewa lallai akwai cutarwa tsakaninta da mijin, to anan kuma sai a zauna a ɗauki matakin da ya dace, wajen hana shi cutar da ita a nan musulunci ya nuna idan ma abin ya ki ana iya raba auren to a raba shi musulunci bai ci azalunci wani ba amma a karan farko kada a bawa yarinya dama dan wallahi wasu matsalolin ita za ta iya saita su tsakaninta da mijin amma ba za ta yi ba saboda gadara tana da iyayen da za su kwata mata haƙƙi da haka za ta kawo kuka ta zo da gudu abu ne wanda za ta iya gyara shi da kanta amma sai ta zo da gudu tana neman sai an yi mata ba mu ce komai ba sai gobe za mu dora insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓe ko ƙarancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana gobe za mu dora akan sauran guda bakwai din sannan mu shiga gaba ta gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala Allah saka da kai. Masu bukatun addu'o'i wannan take cewa malam ina son malam da yan uwa su sa ni a addu'a saboda wasu dabi'u marasa kyau. A sa danta addu'a saboda wasu dabi'u marasa kyau da yake yi Allah ya shirye shi ya sa ya gyara. Ga 500 nan a bawa malam wannan nasa ne sanya maka huji suka hado 500 din da suka dan suka kawo ta so sai bukata ya mata addu'a wannan tana cewa malam ga sadakan alqur'ani guda biyu da fatan Allah ya kai ladan wa iyayenta ya kuma shiryar mata da yaranta da kuma sauran yaran Allah da kuma sauran al'umma baki daya Allah ya ba Allah ya bamu saukin cututtukan da ke damun mu baki daya wannan take cewa malam yar uwarta ce ta lalace ba ta jin magana tun daga kauye tun daga kauyen da take ta bi saurayi an yi su dawo ta ki su dawo sun tafi can Abuja har sai da ta aihu da shi ta dawo yanzu idan an mata fada akan wani abu da take yi sai ta ce za ta ko ta gaya wa iyayen za ta koma ce malam yanzu hakan nan an kira ni a waya an gaya min cewar ta koma a roka mana Allah Allah ya shiryo wannan yarinya malam don Allah a taimaka da addu'a malam ni ne nake gida tsawon kimanin shekaru 8 ba ni da aure malam da duk wanda yazo muka yi magana aure da shi mana bazawara ce malam duk wanda yazo aka yi magana da shi muka yi magana sadaki da shi ba zai sake dawowa ba ina son malam a roƙa min Allah ubangiji ya tsayar min da nagari wanda za mu yi aure da shi wannan tana cewa malam ga omo a sa asusun marayu a taimaka a sa mahaifiyata a addu'a shekara biyu kenan tana fama da rashin lafiya wanda ya shafi jinnu malam sai tayi wata da watanni bata canja kaya ba balle ma tayi girki malam a taimaka mahaifiyata da addu'a da sauran iyayen mu Allah ubangiji ya yaye musu ibasu lafiya ga kuma 200 nan a ƙara Allah ubangiji ya bata lafiya Allah ya ji malam kullun ina roƙon Allah ya kawo mini miji nagari kawai rana ɗaya sai ga wani mutum magidanci mai abun hannu yana so na saboda Allah amma fa malam yana da yara kamana guda hudu da wanda ba su kai ni ba kuma shine nake son a roƙa min Allah idan alkhairi ne aure na da shi malam Allah ya tabbatar da shi in kuma ba alkhairi bane Allah ya musanya min don fi alkhairi domin ina tsoron shiga a wannan yanayin mallan da fatan alkhairi ya ta ce tana dauke da juna biyu ba ta da lafiya an yi sakanin an ce wai yara guda uku ne shine muke neman a taya mu da addu'a Allah ya sauke ta lafiya yawa yaran albarka mallan Allah ya kara basira da ilimi mallan aure na bayan sallah ga sadakan takalmi nan a yi mun addu'a Allah ya sa idan nayi auren nan nayi kenan ba fita mallan a sa iyaye a addu'a Allah iyayenta a addu'a Allah ya ba su lafiya ya kara yarana kuma a wani a sa iyayenta a addu'a Allah ya ba su lafiya yaranta kuma Allah ya yi musu albarka ita ma ina jin mutuba zuwa ta juma'a a zaune ta samu mijin kuma take fatan a roƙa mata Allah bayan sallar aure mallan kakata tana fama da ciwon kafa tsawon shekaru a roƙa mata Allah Allah ya ba ta lafiya ga naira 1000 a sa a asusun marayu Allah ya jikan iyayena